بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو جاب الله سبحانه وتعالى دا يساكي حد أمؤانا سافيا سافيا بالله دي ina jin ita ce ɗaya ke nan ku an ga watan ɗaya ga watan Muharram a shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne biyu ga watan goma a shekara ta 2016 a lissafin milaniya. Da wannan safiya muka shiga sabuwar shekara ta, kamar da muka ji, 1438. Akwai buƙatar ɗan faɗakarwa ga mutane ɗan wani abu da aka saba galibi yanzu, saboda wayoyin hannu sun wadatu ga hannun kowa. Wata al'ada ta mutane ita ce ta aika wa mutane murmurin shiga sabuwar shekara, mutum ya maka text ko ta WhatsApp ko Facebook da makamantansu cewa muna murnar shiga sabuwar shekara. Wannan baya cikin aikin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko magabatanmu suna aikatawa. Babban abin da ake nema a gun mutum sabuwar shekara ta shiga ya lura da me ya aikata a wadda ta gabata, kuma me zai shirya aikatawa wajen haduwarsa da Ubangiji. Shi kansa wannan ba a matsayin ya dauke shi wani biki ba, cewa bari in sake samun wani abu. Aslan ba mu gama, wato magabatanmu suna aikata wani abu na ko ta ibada sabuwa ko kuma wani sabon aiki da za su fito da shi, ko irin wannan murnar din ba. Irin dai da aka saba mutane suna murnar Juma'a, ana aika ma Juma'a Mubarak. Wasu ma basu iya ba, Juma'a ma ake cewa kamar da Hausa. Wannan duka baya cikin aikin da ya dace. Kuma in an ce an maka ma, ba lallai ka ce sai ka amsa da irin wannan usulubi din ba, illa dai kawai a ilmantar da mutane cewa baya cikin abin da ya zo mana na addini, cewa in sabuwar shekara ta zo mutum sai ya aika wata murna, cewa ina maka murna su shiga sabuwar shekara. A kowace mu a cikin fatan alheri muke ga juna. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka a wannan sabuwar shekara da aka shiga. Allah ya sa muna cikin waɗanda za a gafarta ma abin da ya gabata, mai zuwa kuma Allah ya ba mu tawfiki mu aikata abin da ya yarda da shi. To, za mu tashi darasinmu na biyu kenan yau a littafin da muka saba da muka fara makon da ya gabata, littafin Izafatul Lahfan fi Masaid Shaitan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Za mu fara rasan ba tare da ɓata lokaci ba muqaddimar littafin. Ina nufin muqaddimar shi Malam Ibn Qayyim me ya faɗa a littafinsa. Da farko, kafin mu fara, ina jan hankalinmu insha Allahu karatunmu irin yadda muka saba sauran karatuka. Za mu bi shi ba wani abu da za mu tsallake, yadda littafin yake gaba ɗayansa za mu bi shi insha Allah, kowace kalma mai ƙoƙarin fahimtarta, kuma mu samu darussan da za mu ɗauka. Babu gaggawa a ciki, ba so muke mu ƙare a wata ɗaya biyu, shekara ɗaya biyu uku. Babban abin da ke ciki shi ne muhimmancin littafin da kuma yadda za mu yi fatan mu samu abin da za mu fa'idanta da shi wajen gyara halayenmu, shi ne babban abu. Ina roƙon Allah mu ɗauke ba mu taufiƙi. Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya fara da cewa alhamdulillahi alladhi dhahara li awliyaihi bi nu'uti jalalihi wa anara qulubahum bi mushahadati sifati kamalihi wa ta'arrafa ilayhim bima asdahu ilayhim min in'amihi wa ifdalihi فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هكذا يقول وإن مقدمة تاسع لأسلوبي من سجعي كما من بصيرة من حكمة قوتي كلمة دي فتاتنا دم أنك دم مدلول انت كما ما في يا موسمين إما دقاء وصو حديثين من ذلك الله صلى الله عليه وسلم كما دي وصو معنوني ما سكوه daga cikin abin da zai tabbatar da abin da yake so na tauhidi da wannan babbar manufa na bayyana mana yadda zuciyar dan adam take da yadda kuma za ta tsira daga makircin shaytan. Alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah alladhi zahara li awliyaihi. In ka fassara mubashara kace wanda ya bayyana ga masoyansa, amma abin da ake nufi ma'ana arafuhu bi asma'ihi wa sifatihi, li'anna Allah ta'ala la yadhharu li ahadin bi dhatihi fayura, domin Allah madaki baya bayyana da zatinsa wani daga cikin halitta ya ganshi a wannan duniya din sai a aljanna, kuma tunda yazo da shi da siga ta mawabi abinda yake ga ya bayyana abinda yake nufi alhamdulillahi alladhi arafahu ibaduhu bi nu'uti jalalihi ay bi sifati jalalihi. To ana nufin yabo ya tabbata ga Allah wanda bayan sa waliyansa mutanen kirki da ya yarda da su suka yarda da shi suka san shi shine ma'anar zahara lahu suka san shi bi nu'uti jalalihi, domin ko Allah subhanahu wa ta'ala babu mai ganin sa a wannan duniya, la tudrikuhu al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al latiful khabir. Kuma mun sani ne daga cikin hadisi tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yaga Allah madaukaki a wannan rayuwa ta duniya, amma a lahira a aljanna zai bayyana gabayinsa muminai su ne za su gan shi. Akwai hadisai da dama da kuma ma dai ayoyi a cikin alkur'ani suke tabbatar da cewa ana ganin Allah amma a aljanna a haƙiƙanin yadda yake da zatinsa, amma a nan duniya babu jiki babu rai da zai iya jurewa ya kalli hasken zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun san abin da ya faru dangane da Annabi Musa alayhi salatu wassalam yayin da ya roki Allah yana so ya bashi dama ya gan shi, ma'ana Annabi Musa ya ga Allah shi da kansa ya roka Allah ya gaya masa lan tarani ba za ka gani ba, amma dan a nuna masa cewa halitta ba za ta iya jure ɗaukar nauyin ta kalli zatin Ubangiji ba sai ce masa walakin nguru ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وانا دم موسى انشاء سورة الاعراف تو لما تعبين دا اكي نفي بيان رسا اي سسنشي دسونا ينسى دسفوك ينسى باسمائه وصفاته. نعوت جمع النعت نعت مع نفس الصفة تنويئي من اللفذي ما لم يأمحني دوانا وما دك معنا ايني نعوت الجلال sufofi na girmama na ɗaukaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anara qulubahum, kuma Allah ya haskaka zukatansu suwa su awliya'ihi, Allah ya haskaka zukatansu bi mushahadati sifati kamalihi, ya zama cewa zukatan nan suna shaida ma'ana suna ganin suna fahimtar sufofin Allah maɗaukaki na kamala. Allah yana da sufofin kamala, kuma waɗannan bayan Allah waɗannan waliyan na Allah a zukatansu Allah ya haskaka suna fahimtar sunayen Allah da siffofinsa, kuma suna sanin Allah ta hanyar sunayensa da siffofinsa. Shi ma wannan mushahada ba ana nufin ru'uya ba, ko da ru'uya ce to ru'uya qalbiyya ake nufi, idrakul ma'ani ala haqa'iqiha, fahimtar ma'anonin siffofin Allah ba a yadda suke ga zatin Allah ba, amma a yadda ma'anar take a fahimta irin ta ɗan adam tare da korewa kamanceceniya tsakanin Allah da bayinsa. sanayi wa ta'arrafa ilayhim azul bugun bugun ke hanuna ilayhi yasa kuskurin yadda ke asali wa ta'arrafa ilayhim kuma ya sanad da su kansa shine ta'arrafa ilayhi kaman ya gabatar da kansa gare su su san shi shine ma'anar ta'arruf ya gabatar da kansa gare su suka san shi bima asdahu ilayhim ma'ana ya gaya musu shi waye su suka san shi ta hanyar me bima asdahu ilayhim da abinda ya ba su asda bi ma'ana a'ata da abinda ya miƙa musu ya ba su shi min in'amihi na ni'imtawarsa wa ifdalihi da kuma bada falala da yake yi ma'ana sanya falala da yake wa bayansa ma'ana Allah madaukaki mun san shi ta hanyar abin da yake ba mu na gudanar da rayuwarmu na ba mu abin da muke ci na ba mu duk abin da muke bukata ya zubo mana ruwa daga sama mu yi shuka shukar ta tsiro mu samu abin da za mu ci ya ba mu lafiya ya ba mu gudanar da rayuwa ya ba mu idon da za mu gani ya ba mu bakin da za mu magana ya ba mu hancin da za mu shaki iska ya ba mu hannun da za mu damka kafar da za mu tafiya dukkan abin da muke bukata na jiki da na abubuwan da za mu bukatu wajen neman su imma abinci da makamantansu duk abin da za mu iskar ma da za mu shaka duk daga waye daga Allah wannan in'ami ne kuma ifdali ne in'ami daga an'ama ifdali kuma daga afdala ma'ana Allah madauki ya baka wani abu na falala as'alullahi an yazidani wa iyyakum min in'amihi wa ifdali fa'alimu da haka suka san annahu cewa shi Allah shine al-wahidul ahad shine daya shi kadan yake kuma tilo ba shi da na biyu ba shi da na uku shi kadan yake ba taba samun wani wanda yake yana da abokin ya zama abokin tarayya ga Allah ga shi kuma da bai fada shine al-fardu shi kadan yake as-samadu kuma wanda kowa ke bukata a gare shi shi ba bukatar komai a gun kowa don sha magana dai akan lafazin as-samad me ake nufi ko mal ibn taymiya a cikin littafin sa tafsir suratul ikhlas da ya rubuta musamman fassara qul huwallahu ahad wajen shafi 300 da wani abu ita kadai ya fassara a ciki ya kawo ma'anoni da ya rubuta daga magabata ko in ce ya samu daga magabata da suka rubuta musamman الامام الطبري ده ابن ابي حاتم الرازي سروته اشكين تفسيرن سو روايه روايه وجن 50 ده وني ابو daga magabata akan me yake nufi da as-samad wanda ya tattara su dukkanin su suna koma zuwa ga ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shine wanda kowa ke bukata daga gare shi shi kuma baya bukata daga kowa ma'ana ta biyu shine wanda baya ci baya sha ba hono ko bane babu ma kofar da a jikin a ko a zatin Allah ban ce jiki ba a zatin Allah babu ma inda yake bukatar a cike shi dan adam yana ci yana sha saboda akwai hono ma'ana kofar da take bukatar a ciki akwai ciki cikin yana bukatar a bashi abinci cikin yana bukatar a bashi abin sha dan haka zai ci zai sha dan yana bukata Allah subhanahu wataala a zatin sa la ya'kulu wa la yashrab saboda me saboda shi yana da kamala al-kamal al-mutlaq wanda baya bukatar irin wannan abu shi yasa a ƙarshe ibn sina ya sake mayarwa yace wannan dayar ma za ta koma zuwa ga ta farkon dalilin da yasa baya ci baya sha ai kamalar ce da rashin bukatar don haka yana nan dai a cewa baya bukata daga kowa amma kowa da komai suna bukata daga gare shi wannan shine as-samad shi yasa in mutum ya tsaya a wannan ma'anar ko bai kawo wancan din ba ta wadata duka kuma dai na cikin ma'anolin da malamai suka ambata a babin tafsiri dai za a same shi wannan alladhi la sharika lahu wanda ba shi da abokin tarayya fi zatihi a zatinsa shi kadai yake babu irinsa wala fi sifatihi haka nan a sifofinsa babu wanda ya kama da shi za a ce ya ɗauko yanayi da shi irin su ɗaya babu da haka a zatinsa shi kaɗai ne babu irinsa babu ba shi da kini abokin kama haka a sifofinsa babu shi ma irinsa babu wani Allah ɗaya da yadda shi ya halitta yake gudanar da rayuwa kuma ake bauta masa shi ma wancan akwai wani Allah ɗaya shi ma ya halicci wasu halittu kuma ana bauta masa kuma yana gudanar da rayuwarsu babu wannan a zatinsa shi kadai ne haka nan a sifofinsa shi kadai ne wala fi af'alihi haka a ayyukansa shi kadai aikin da Allah yake to babu kuma wani wanda yake shi kadai ya halitta shi kadai yake arzutawa shi kadai yake gudanar da rayuwa babu mai taya shi saboda baya bukata babu kuma wanda ya isa ya taya shi din babu mai mallaka tare da shi babu wanda suka yi shawara suke tallafawa juna wannan ya gwada nan wata ran kuma wannan ya gwada nan Allah madauki shi kadai yake bal huwa kama wasafa bihi nafsuhu shi haka yake kamar yadda ya siffanta kansa wa fawqa ma yasifuhu bihi ahadun min khalqihi kuma sama yake da duk yadda wani daga cikin halittarsa yake siffanta shi ma'ana duk yadda wani zai tuno Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi wajen ba shi siffofi na kamala nan shi ake nufi duk yadda za ka yi bawa Allah ka ce Allah mai kaza ne Allah mai kaza ne wajen yabo to ba za ka kai ga haƙiƙanin yadda Allah yake ba shi fawqa ma yasifuhu alwasifuna ne fawqa ma yasifuhu ahadun min khalqihi abin da ke faɗa kenan wannan lafazin mun san shi a wasu daga cikin littafai wanda ya karanta littafin risala na Ibn Abi Zayd al-Qirawani ya faɗi wani lafazi kamar haka kafin shi malam al-Imam Shafi'i a cikin muqaddimarsa ta littafin nan nasa babba mai muhimmanci wato littafin ar-risala yana cewa wala yablughu al-wasifuna kunha azmatihi alladhi huwa wasafa nafsuhu bihi wa fawqa ma wasafahu bihi khalquhu haka yake fadi a cikin ar-risala Allah madaukaki babu wani mai siffantawa da zai kai haƙiƙanin sanin yadda Allah yake duk irin tunaninka duk abin da zaka tuno zaman ka mufakkir mutafakkir da ko menene zaka tuno to ba zaka tuno Allah a haƙiƙanin yadda yake ba dan adam a tunaninsa yana tuno abin da ya sani ne ko ya taba gani ko makamancinsa to iya abin da zuciyarsa za ta iya yawo ta tattaro ta samo na wasu ma'anoni na girmamawa ya ce haka Allah yake to ba haka Allah yake ba don haka zuciyarsa da tunaninsa da ƙwaƙwalwarsa ba su kai ƙarfin da za su iya riskar haƙiƙanin ma'anonin yadda zatin Allah yake ba don haka kowa sai ya haƙura babu wata falsafa da za ka yi tone-tonen da za ka sanya Allah yake babu wani ilmin kalami da za ka yi ka goge ka san shi har ka san yadda Allah maɗaukaki yake wannan a cikin muqaddimar risala yake faɗi wala yablughu alwasifuna kunha azmatihi alladhi huwa kama wasafa nafsuhu wa fawqa ma wasafahu bihi khalquhu malam al-qirawani ibnu abi zayd malik as-sabir kamar da malaman malikiya suke kiransa wanda yansu 386 shi ma yana faɗi ولا يبلغ كنها صفته الوصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته أهاتي بدأت سوى الوصفون ما سصفا تاوى بغاس كيدا أن أتن كنها حقيقة صفته صفر ألب duk yadda zaka siffanta to ba Allah zaka gani ba ba Allah zaka tuno ba babu wanda ya sai ce yaya Allah yake wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun masu tunani a tuno wannan a tuno wancan a ambaci wannan a zuci a ambaci wancan a zuci to ba za su iya tuno yadda ko su kewayo su gama hadewa duk ma'anonin lamarin Allah ba shi yasa sai yake cewa ya'tabiru almutafakkiruna bi ayatihi su masu tunani suna ɗaukar izina ne su ɗauki abin lura kawai daga ayoyinsa imma alkauniyya wa imma almatluwa su dauki abun lura su dauki izina amma wala yatafakkaruna fi ma'iyati zatihi amma haqiqanin ruwan tsantsar tsagwaran ainihi zatin Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake to ba za su iya tuno komai akan wannan ba saboda ba su sani ba akwai magana mai kyau da malamai suke faɗi dangane da sunayen Allah da siffofinsa dan ambata man Allah za mu fa'idanta da ita na farko dai الخلق عاجز عن إدراك كيفية كثير من صفات المخلوقين. من لورا ديوا دكتكين أبو بوان لألا يا حالتا يوم مني أبو بوان حالتا ألا يا حالتشيمو كما يدى يا حالتشيسو يا حالتشيسو كما يدى يا حالتشيمو أما ضد هكذا مصام حقيقة من يدى سكبا هكذا أكوي أبو بوان بل لنك دكا عيفا باكومي كساني ناسبا gashi tun yana karami ka dauke shi ka juya shi ka sumbace shi nuna kauna da tarbiya da komai amma ba dukkan abin da ka sani ba har ya girma kana kokarin dirasa sanin halayensa haka ne ko ba haka to ballantana wanda ba shi ba ballantana wanda ba mutum ba duba halittun Allah da suke cikin ruwa duba halittun Allah suke cikin wato cikin kasa suke rayuwa duba halittun Allah da suke yawo a sama me muka sani nasu to idan ga abin halitta baka iya kewayo da komai nasa ka sani ba yaushe mahallicin da dama ga ganin sa ake ba din me zaka baka lokacin ka kana tunani sai ka san hakikanin yadda Allah yake ai kun gane wannan da yake ka'idar ta biyu malamai suna cewa la yumkinu ma'rifatu kayfiyati shay'i illa bi ihda turuqin thalath ba zai yiwu ba mutum ya san hakikanin yadda wani abu yake sai ta hanyoyi guda uku ko ɗaya hanyoyi guda uku la yumkinu ma'rifatu kayfiyati shay'i illa bi ihda turuqin thalathin at-tariqul ula hanya ta farko imma bi ru'yatihi ma'ana hanyar da zaka iya cewa ka san yadda abu yake to hanyoyi uku ne banda wannan uku ba wata hanya da zaka san yadda abu yake ko dan ya zama ka ga wannan abu mun gane wannan ai abin da ka gan shi ka san shi zaka iya cewa fari ne baki ne mutum ne dogo ne gajere ne ya sa da sufa iri kaza ga yadda idan sa yake ga yadda girar sa take ga yadda bakin sa yake ga irin gashin sa ga irin hancin sa zaka iya sifantawa saboda me ka gan shi wannan hanya ta farko ce hanya ta biyu wa in au bi ru'yati mathilihi ko kuma ganin wani kwatankwacin sa a ce yana da wani irin sa shi in ka gan shi sai ka ce la na ga wani ko na san wani na san yadda wani yake tunda na ga ga dan uwansa wanda irin su daya na gan shi mun fahimci ne to yanzu na farko dangane da Allah subhanahu wataala akwai wanda ya ga Allah babu hakikanin gani da wannan idan da ke cikin kurmin idanun mutum a fuskarsa babu wani dan adam da ya ga Allah subhanahu wa ta'ala da idan na duniya wannan mushahadar don haka kenan wannan hanya ta farko ta fita hanya ta biyu ita ce ne a ga wanda ya kama da Allah sai a ce la mun san Allah tun daga wani irinsa akwai wannan shi ma babu la mathila lahu wala nadira lahu tunda Allah ba shi da abokin kama ta haqiqa da haqiqa shine ake nufi da mathil wanda istama'a ma'ahu fi jami'i sifati akwai wannan babu shine ake nufi da mathil shabihi kuma shine wanda istama'a ma'ahu fi ba'd sifati qad takunu katiratan wa qad takunu qalilatan wanda ya tarayya da Allah a wasu siffofi ko kaɗan ko da yawa akwai shi shi ma babu ta ɓangaren haƙiƙa babu wanda ya kama da Allah don haka ashe kenan Allah la mathila lahu wala nadhira lahu wala shabiha lahu idan kullu man ra'aita fa laysa mathila lillah wa laysa shabiha lahu don haka ƙofar ka ga Allah ita ma ta fita babu ita sauran hanya nawa? Hanya ɗaya. Hanya ta ƙarshe ita ce aw bil khabar as-sadiq al-mubayyin li kayfiyyatihi, a samu labari labari na gaske wanda zai bayyana mana sufufinsa. Mun fahimta nan? To wannan shine kawai ya rage, to shi din kuma an same shi. Shi kuma abinda muka samu sifat ne, ba haƙiƙa ba, ba zati ba. Babu wanda ya ga zatin Allah, amma me muke da shi a rubuce a Qur'ani? Sifofi ne. Su ko sifofi? A siffa akan yi istifaki a suna, duk da haƙiƙa ta bambanta. Akwai wasu sifofi Allah ya siffanta kansu da shi, Allah ya siffanta kansa da su, kamar yadda kuma ya siffanta bayinsa da wasu irinsa. Amma ittifaki iya na suna ne, shi kuma ittifaki ya nusa ittifaki, yawa tarayyar da aka samu da daidaituwar da aka samu da wata su wani suna na Allah ko sifa ta Allah da kuma wani suna na mutum ko wani abun halitta ne ko sifa ta sa, to a suna ne kawai, ba a hakika ba. Allah maliki ya kira kansa sami'an basira, ya kira dan adam shi ma sami'an basira. Yawa walaysa as-sami'u kas-sami'i walaysa al-basiru kal-basiri, kamar da Ibn Taymiyyah ke fadi a cikin al-wasitiyya. Da ka ittifaqi fil asma'i la yastanzimu al-ittifaq fil haqa'iq, dan an samu daidaituwa a suna, Allah ya ce daga cikin sunayensa akwai kaza, wani dan adam ma daga cikin sunayensa akwai kaza, to ba ittifaqi ba. Dan haka me muka sani dangane da Allah? Siffofi. To mu tsaya akan siffofin. Duk wani kwakwale-kwakwale da wani zai a wani babi ya ce zai je ya gano yadda Allah yake, ko ya ce ma ya ga Allah, wannan duk na farko ɓata lokaci ne, na biyu saba ma shari'a ne, saba wa Qur'ani, saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake so kuma ya zauna da addininsa lafiya, to ya guji wannan hanya, amma ya gaskata kuma labarin Allah. Allah ya faɗi magana a kansa, ya yi magana a kan siffofinsa. To abinda ya faɗa ɗin nan mu fahimce shi a yadda ma'anar lafazi yake, amma haƙiƙa ba dama mu riske haƙiƙa, saboda ba a sanin haƙiƙa sai ta wannan hanyoyi guda uku dangane da Allah, kuma dukkan su a kulle suke in dangane da zafi ne, amma muna da al-khabaru sadiqi dangane da siffofinsa. Shike da insha Allah kun gane wannan. Wannan ƙa'idar malamai suna ambatatta a babu wato madkhal, kafin ka fara magana akan al-asma'i was sifat akan faɗi wannan, yadda zai zama cewa ashe kenan babu wani abu da mutum mai sauraron ka in ɗalibi ne da kike karantar da shi da zai jira daga bakinka illa dalili da labari akan siffar wato Allah subhanahu wataala da sunayensa, amma ba wani abu. To mu je ina ne inda shi dama ƙa'idojin sun ƙare na uku shi na faɗa na gama. إما برؤيته وإما برؤية مثيله وإما بالخبر الصادق المبين لكيفيته. يلا ممكن تعرف؟ طيب مجيء سيسي ولا في أفعاله هو سيسي بل هو كما وصف به نفسه مكوبة في كتابه إغافة ألا حكى يكي كما يدى يصفا تكنسا وفوق ما يصفه به أحد من خلقه من المكتب كما ألا سما يكيد الدك يد وني متين لا دلتكين حالتا سا سكا وصف تاشي سكا صفا تاشي دي يد أكا صفا تألا تو يقول ألا سبحانه وتعالى سما يكيد كومي إن كان من تنجر ما يكي كومي جر ما ذاتا وقدرا وصفتا دك أبن نفجي جميع دوني النفج duniya gaba ɗayanta da muke gani da dukkan halitta yadda take dangane da Allah subhanahu wa ta'ala, kamar fa ɗayanku ne ya ɗauki wani ɗan abu ɗan ƙanƙani ya riƙe shi a hannunsa. Kun fahimci wannan? Kaga ya riga ya kewaye shi ta komai, ba inda wannan abun zai san Allah, sai dai Allah ya san wannan abun yadda yake hakikata. Mun fahimci abu? To sai yake cewa fi iksarihi wa iqlalihi, shi wannan ahadun din min khalqihi, irin sifar da zai bai wa Allah, ko ya yawaita yabo ko ya karanta yabo, to duk ba zai kai ga hakikatan ba.
wannan dalilin iksarihi wa iqlalihi na sinna dan adam din ma'ana ahadun min khalqihi ai kun gane shi yake yadda yake cewa yayi menene bal huwa kama wasafa bihi nafsuhu wa fawqa ma yasifuhu bihi ahadun min khalqihi fi iksarihi wa iqlalihi ai ahadun min khalqihi fi wasfihi lillahi tabaraka wa ta'ala qad yukthiru fi dhikri sifatihi wa qad yuqallilu wa mahma fa'ala min iqlalihi wa iktharihi fa innahu la yasilu ila haqiqati wasfillahi tabaraka wa ta'ala wallahu ta'ala fawqa dhalika ma'ana duk yadda dan adam zai yi na siffanta Allah madaukaki ko yawaita ko ya karanta to ba zai kai ga ya riski haqiqanin siffar Allah da kuma yaban da ya cancanta ba bal ga hadisi nan ko in ce wata magana da malam ya ciro daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yusi ahadun sana'an alaihi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi daga Aisha radhiyallahu ta'ala anha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sujudarsa yakan yi addu'a ya ce Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik ko wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la usi sana'an alayka anta kama aslaita ala nafsika wannan addu'a ta inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta yana cewa Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik ya Allah ina neman tsari da yardarka daga samun fushinka ma'ana Allah ka bani yardarka ta hana ni in samu fushinka shine ma'ana a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik Allah ina neman tsarin ka ma'ana ina neman tsarin mu'afa dinka ma'ana tsarewarka ni an ce mu'afa a baka lafiya a tsare ka daga duk wani abun cuta to ya Allah ina neman tsarin wannan bada lafiya da tsarewa daga gare ka min uqubatika da tsare ni daga in samu uqubarka mun gane wannan shi ma wa bika minka kaji wata magana wannan sai bakin annabci ma'ana a'udhu bika minka ya Allah ina neman tsarin ka daga gare ka ma'ana in ka tashi min uquba in ka tashi min wani abu wanda zai taba ni to ya Allah ka bani dama in sake dawowa wurin ka ba inda zan je banda wurin ka dan ka tsare daga abin da zaka yi shine ma'ana a'udhu bika minka sai kuma ce la uhsi sana'an alayka ba zan iya kididdige da in iya kai ƙarshe matuƙa ga faɗin yabo a gare ka duk abin da zaka faɗa kenan a shi na yabo ba zaka iya ƙurewa yabon Allah subhanahu wataala ba sai dai kai iya gurgurdan abin da zaka yi don ka samu lada amma ka ce duk abin da Allah ya cancanta na yabo kai ka san shi har ka iya faɗa abuda manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam shine a'lamul khalqi billahi shi ya fi kowa a cikin halittar Allah sanin Allah amma shi ne ya faɗi wannan la uhsi ihsa'i ma'ana ƙarshen ƙididdiga duk ƙoƙarinka a statistics duk ƙoƙarinka a bayanai ka tafi da wannan ka kambamo wancan ka yi wa Allah kirari da yabo ka kambama shi duk abin da za ka faɗa la tuhsi sana'an alayhi ba za ka iya kai ƙarshe wajen yaba wa Allah ba sai ya bar shi kawai sai ke anta kama asnaita ala nafsika shike da magana ta kai haka kake yadda ka wato yaba wa kanka babu wani mai iya ba maka yadda zai kai har hakikani yadda kake dole daga wannan hadisi na Muslim hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha bal huwa kama asna ala nafsihi ala lisani man akramahum bi irsalihi wannan sajja'in sa ne yasa yazo da wannan uslubin haka ai musan sajja'i kana magana kana kare ta da lafazin iri daya ko tun da ya faru alhamdulillahi alladhi zahara li awliyaihi ko bi nu'uti jalalihi haka ya rika tafiya bi mushahadati sifati kamalihi haka wa ta'arrafa ilayhi bima asdahu ilayhi min in'amihi wa ifdahihi ai haka yake to shi yasa nan din ma sai zo da wannan sai yake cewa bal huwa kama asma ala nafsihi Allah haka yake kamar yadda ya ba wa kansa ala lisani bisa harshen man akramahum waɗanda ya karrama su tun da ya kawo akramahum da ya ce akramahum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi kadai amma tun da ya ce man akramahum yana nufin manzanninsa wanda ya karrama su bi irsalihi da mai da su jakadunsa ma'ana ya sanya su shine ya aiko su ma'ana da aikensa ya karrama su da aikensa to ya ci gaba kuma ya ce al-awwalu Allah shine al-awwal na farko alladhi laysa qablahu shay shine na farkon da babu wani gabaninsa kafin Allah babu kowa babu wani wanda za a ce akwai shi kafin Allah wal akhiru alladhi laysa ba'dahu shay kuma shine na ƙarshe wanda babu wani bayansa ma'ana kenan kowa zai kare sai Allah shi kadai ai malam ibnu abi zaid al-qirawani inda ya ga mana wannan shi ma da wata siga a cikin muqaddimar sa ko yace laysa li awwaliyati hibtida'u wala li akhiriyati inqida'u awwaliyatuhu labtida'a laha mana farkon sa ba shi da farko ƙarshen sa ma ba shi da intihai ba lokacin da ya kai haka muka yanzu ma'ana haka muke da babu mu ya samar da mu ya ba mu labarin iya abun da ya gaya mana dangane da shi don haka sauran abubuwan duk ba mu sani ba don haka karka shigar da zuciyarka ka zauna kai ta tunani to ya Allah ya faro da kafin Allah din waye zuciyarka ba ta kai ƙarfin da za ta yi wannan tunanin ba don haka karka ɓata lokaci in kai ma ba za ka samu amsa ba duk duniya ba mai gaya maka babu littafin da aka rubuta wannan cewa a lokaci kaza da an yi wani tarihi da wani zai gaya maka misali kuma da a duniya ai akwai sarakuna za a ce kafin sarki wane ne ya rayu shekara kaza sai aka ce ne sai ya kai sai ya mutu da babu shi an ga farkonsa an ga ƙarshensa to Allah babu wannan abu duk tunanin da zaka kuma ba zaka tuno wannan abun ba babu wani ilimi babu wani dan adam da ya samu wannan ilimi shi bai gaya kowa ba a cikin halittarsa cewa ga ran da na fara ko ni da wane ne babu to ya gaya mana shi ne al-awwal anan ga abin da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay wa anta al-batin fa laysa dunaka shay waɗannan kalmomi guda hudu kamar da malamai suka ambata su ma ne ya kawo mana su malam ibnu taymiya na cewa waɗannan kalmomi guda hudu al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batin suna magana ne akan abubuwa guda hudu zaka iya cewa ko ka iya tara su biyu suna magana akan azaliyatullahi wa abadiyatuhu al-awwalu yatakallamu an azaliyatillahi shine al-awwalu ni an ce al-awwalu ana maganar azal me ma'anar azal kamar da Yahya al-Qurtubi al-Dari ke cewa fi azalin lam yahwihi az-zaman tun kafin ai abin da ake kira zamani to akwai Allah mu yanzu abin da muka sani shine zamani lokaci da zamanin da lokacin Allah ne ya halicce su to kafin a halicci zamani a fara lissafi a fara bayanin cewa tarihi daga lokaci kaza zuwa kaza Allah yana ne wani shi ake nufi da fi azal tun fil azal da muke faɗa da Hausa ma'anar sa kenan ma'ana farkon farkon abu da ba a san farkonsa ba to haka Allah yake sannan kuma shine al-akhir fa laysa qabla wa ba'dahu shay kuma da an yake yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din ma'ana shi kuma yana bayanin abadiyya na farko azaliya wannan kuma abadiyya to sannan na biyun kuma guda biyu muka faɗa ko saura biyu shine wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay'un wa anta al-batin fa laysa dunaka shay'un to wannan su kuma su biyu suna magana akan uluwullahi wa qurbihi na farko yana magana akan uluwi don ma'anar adh-dhahiru shine madaukaki wanda ke shine yana saman halittarsa duk ya fi su to nan karka zo ka fassara uluwi din ka ce fawqiyatu sultanatin kamar da masu shari'a misali suke cewa fawqiyatu sultanatin wa qahri, kuma dake a samar da ni wannan kuskure ne. Abinda fawqiyya take nufi inda yake cewa wa annahu fawqa arshihi majid bi zatihi, shi haka malam mai misali ya faɗa, da zatin sa yana saman al'arshi, amma da ilimin sa fa huwa fi kulli makan, dan haka fi kulli makanin da ake zance ta ilimi ce, da gani da ihata da idraki da komai ya san abin da kowa ke yi, amma da zatin sa shi hakikanin sa yana sama, ya yake ba mu sani. To ita kuma al-batin, abinda al-batin yake nufi shine al-qurb, mun gane Allah shine a sama kuma shi yafi kowa kusa da halittarsa, shi yasa sai fa laysa dunaka shay'un, babu wani abu wanda ya fi ka kai kusa da halittarka. Mun ba shi abu wani shi ake nufi da al-batin, wasu sukan fasara shi da buyayye, buya na zatin sa ba a ganin sa. To amma hakikanin abin da ake nufi da shi shine qurbi, kamar ibn ibn timiya ke fasara, mun ba shi abu yau naka kamar dai ammata anan yace laysa qabla anta al-awwal alladhi laysa qablahu shay'un والآخر الذي ليس بعده شيء والباطن لن يقلك الظاهر هو أقول أنا أبو أو مو أنا مو سيقلك وأنا نام هنا ده كل كريه كما تقول لس إيه إيه والظاهر الذي ليس فوقه شيء ألا شيء كركس إيام رنجاي إن كف إن كفسر راسه دارك فسره كسي الظاهر بينني هو الباطن كما قويه كأي فتر هكا أما وجن بيان معناته بهكا أجي نفيبا الظاهر على نفه كمر يديكي ويكتوى وهو القاهر فوق عباده وليس قلنا له للجاي شين ثمن هل اتسى تحقيق أنه فوقية أنه كما تحقيق شين ظهور انسى ألا من أكتي شين ثمن شين ثمن بقوة باب وني أثمن ألا من أكتي a kunga wannan kuma shi fi dacewa a kwatanta wannan a siffanta wannan a fassara wannan, kamar yadda ta ɓangaren abu'adin zamani azalan wa abadan laysa qablahu shay wa laysa ba'dahu shay idan la yuhitu bihi ahadun min haythu zaman, to haka nan fawqa wa taht la yuhitu billahi ahad, shine abin da zai baka wannan ma'anar sauran gefe guda biyu din, ta ɓangaren sama Allah shine sama da kowa, to a ɓoye kuma ta ƙasa Allah maɗaukaki duk yadda muke yana tallafa da mu, yana sama da mu, domin kamar yadda wannan da zuwa cancan da nake muku, in aka ce ka riƙe ɗan murfin biran nan haka misali, yanzu akwai abin da yake yana kusa da wannan abin kamar kai, mun kunshi abu, to wannan ba hakan Allah muka ce Allah yake ba, amma in kana so ka fahimci abu kansu ka suranta shi a haka, Allah subhanahu wataala sama yake da kowa kuma sannan shi yafi kusa da kowa, kamar yadda yake cewa wala anu aqrabu ilayhi min hablil warid, mun fahimci abu, wannan ita zaka dauko sai ka fassara ita ce ma'anar butunin Allah subhanahu wataala da batiniyatuhu kamar da yake nufi anan, Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta. Sannan sai yake cewa wal batinu alladhi laysa dunahu shay'un wala yahjubul makhluqa عنه تستره بسرباله هكا يجيبه لذا تشين صفوه فيه ألا ملوكي شيني ألا لا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله, أي إن المخلوق إذا تستر بسرباله وبلباسه وثيابه هذا لا يجعله مستورا عن الله تعالى, فالله تعالى يراه ويشاهده ويعلم كل شيء عنه ولو تستر. أبن ديكي نفكينا الله سبحانه وتعالى باب أبن ديكي حجاب يكنج يكال مخلوق أبن هلت عنه دجا الله أتي الله بي كنشب تستره بسرباله ونن سنيا تفسد دي سربال أنا نفهم قميص شين معنى سربال سرابيلهم من قطران هو كما ذلك أسلم القرآن سرابيل جمع سربال معنى ريقة دا أساموسو أقرسا دا أساموسو ليبونا دا أساموسو دا قطران دلما تو ألا مأنكي صفة سئتشي babu wani tafatturi, babu wani kaya da zaka sa, kun ga nan ya tsaya ma kan iya abin da ya shafi sutura ne, to duk inda zaka buya wannan buyan la yahjibuka anillahi ta'ala, ba zai sa maka iyaka a ce Allah bai ganka ba. Ka shiga gida mai kofofi 100, zaure 100, akwai gida mai zaure 100? Ka shiga wannan, ka shiga wancan, ka shiga wancan, kuma ta bayan ma akwai katanga, katanga 100 ko 1000, dukkan shiga don ka buya, babu kowa, ka hana kuda shiga, ka hana sauro shiga, ka hana kowa, da feshe-feshen, da boye-boyen, da kulle-kullen, da labulan da za a sa, da komai ka kare, saboda kada wani ya hango ka. Ba gilas, katanga da katanga guda 100 za ka shigo ka saban Allah a ciki. To baka sutura ba, Allah madauki yana gani, ya san me kake yi, hatta zuciyar lokacin da take tsatsara me za ta je ta yi, duk Allah ya san me take yi. To wannan tasatturin da zaka yi, imma bi sirban wa imma bi jidran wa imma bi kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala la yahjibuka anhu shay'un min dalik, babu abin da zai tsare ka a ce Allah bai ganka ba. Sannan yake cewa al-hayyu al-qayyum, Allah shine al-hayyu, rayayye, yana da rai, wannan sifa ce lazima billahi tabaraka wa ta'ala. Allah ya siffantu da rai, shi ne rai ne. Kuma sannan al-qayyum shi ne mai tsayuwa da rayuwar kowa da kowa, babu wanda zai rayu ba Allah. Duk abin da muke yi na bujum-bujuman rayuwarmu da faɗi tashinmu, Allah ne ke gudanar da shi, kuma shi ke tafi da shi. Da shi mu muke tsayuwa, shi kuma da kansa yake tsayuwa. Mun san shi, shi baya tsayuwa da komai, ma'ana a ce ya dogara da wani, in ba wani ba zai rayu ba. Mu kuma da shi muke dogaro, in ba shi ba za mu rayu ba. Shi yasa malamai suke cewa sifatu al-hayyu, ko sunan al-hayyu daga cikin sunan Allah, tarji'u ilayhi jami'u sifatil kamali, duk siffofin kamala suna koma zuwa ga al-hayyu. Duk wata siffa ta Allah da take nuna kammala, to tana koma zuwa ga al-hayyu. Shi kuma al-qayyum tarji'u ilayhi jami'u sifatil af'ali, duk wata siffofi na aiki, Allah ya yi halitta, Allah ya yi arzuta, Allah ya ciyar, Allah ya shayar, Allah ya zubo da ruwa, Allah ya sa wani ya girma, Allah ya bai wani kaza, wannan ba ayyuka ba ne? To duk ayyukan da yake suna koma zuwa ga qayyumiyyarsa. Shi yasa har wasu malaman suke cewa sunan al-hayyul qayyum shi ne ismullahi al-a'zam, wannan kauli ne na wasu malaman, ban ibnu qayyim ra'ayinsa kenan. Yau wasu malaman suna gaba shi bane, wasu suna cewa lafazin Allah shi ne ismullahi al-a'zam, wasu kuma suka dai ce Allah madaukaki ya boye wannan suna bai gaya kowa ba, saboda magana akan abu dama yana tasowa ne saboda an ambace shi a shari'a. Shi lafazin ismullahi al-a'zam da bai zo a shari'a an ambace shi ba, to da ba wanda ma zai san shi. Allah madaukaki, kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, wata rana ya ji wani bawan Allah yana addu'a, yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ard, badi'as samawati wal ard, sai nake ce ayyo badi'as samawati wal ard al-hayyul qayyum. A cikin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji shi ya faɗi wannan addu'a, sai yake cewa wannan bawan Allah ya roki Allah da sunansa al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba, ishi wannan bawan Allah ya roki Allah da ismullahi al-a'zam wanda in an roke shi da shi yana bada, yana amsawa. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta al-mannan badi'a as-samawati wal ard, ya zal da'wa ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum, yawa ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. A wata riwaya kuma ya ji shi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shi ma ya faɗi irin wancan lafazi, ya ce wannan ya roƙi Allah da sunansa wanda idan aka roƙe shi da shi yana amsawa. To wannan lafazin cewa Allah madauki ambaci, ko in ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lafazin ismullahi al-a'zam, shi ya kawo zancen sa ma. wasu mutane suka yi ta soki burutsunsu suna neman su mebe ismullahi al'azam din wani abu cewa wani an gaya masa akwai wani waliyi ya san ismullahi al'azam duk abin da aka tsaro sifir sai shi sai kuma su sai su bude wani wata kofa a nan sai ta wani zance za a ce akwai wani waliyi a gari kaza a tarihi an batse shi ya san ismullahi al'azam waɗannan abubuwan da ismullahi al'azam din bai zo ba ba da ba zai kama yana magana sa amma babu wanda ya san wanne ne ismullahi al'azam ala wajhi haqiqati a bincike na malamai da suka yi inna dai lafazin sa ya zo kuma zai iya zama wannan zai iya zama wannan kun ga a wancan ayya faɗi ga an faɗi badi as-samawati wal ard an faɗi zaljalal wal ikram an faɗi kuma al-hayyul qayyum ko kaga anan wanne zaka ce wasu suka yi ijtihadi suka ce al-hayyul qayyum din shine yafi girman ma'ana shi yasa saboda jami'u sifatil kamali adh-dhatiyyati ta'udu ilayhi shi kuma wannan al-qayyum jami'u sifatil kamal al-muta'alliqa bil af'ali ta'udu ilayhi to tunda kuma Allah madaukake ya siffantu ne sifatul kamali a zatinsa kuma sannan yana da aiki ma'ana akwai sifatu zatiyya da fi'iliyya to in aka samu abin da kowanne zai koma zuwa gare su to wannan sai zama shine mafi girman sunaye ta haka aka yi istinbatin cewa shine ismullahi al-azim Allah san kun gane abin da haka da wannan zance ne na malamai kuma a babin al-asma' wa sifat sun yi maganganun su da dama akai al-wahidu al-ahadu Allah shine shi daya shi guda ɗaya ne kuma shi tilo ne yawa wahidun in aka ce ahad in aka ce wahid lissafi za a yi to shi shine ɗaya in aka ce ahad kuma ba lissafi ba ne za a yi ma'ana in aka ce ahad ba za a ce sami salihu rabi'u ba yawa ba kamar da wahid za a ce wahidun sami salihu rabi'u ba ko kamar da dai mutum a hausance zai ce tilo shine ahad yawa babu wani tare da shi to Allah shine al-wahidu shine kuma al-ahadu shine al-fardu shine dai shi tilo din shi kadai as-samadu wanda kowa ke bukata zuwa gare shi shi kuma wanda shi ne baya bukatar komai daga kowa ko daga kowa ai ko daga komai shine al-mutafarridu bil baqa'i shi kadai ya kadaitu da wanzuwa kowa zai kai kullu shay'in halikun illa wajha kowa da komai za su zo za su tafi amma Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kowa zai tafi za a bar shi shine al-mutafarridu bil baqa'i wannan karka zai ka shigar da kanka cewa to har za a koyi daga mutum ya ji irin wannan kuma sai koma ya ta tunani sai ce to al-mutafarridu bil baqa'i yanzu ana nufin kenan aljannan ma da za a shiga musan masu ilmi kalamu sai shiga wannan babin an yi zance mai tsawo aljannan da za a shiga ababen inda aka ce akwai lokacin da zai kare tunda bai ba mu labari ba zan mu da wannan ya ce abadan abada shikenan kar ka zo ka ce to wata rana aljannar kuma za ta kare azabar wuta ma za ta tsaya ko da suke ganin cewa saboda girman rahamar Allah ya za a ce Allah shi mai rahama ne kuma ya ci gaba da azabtar da mutane su ne yasa suka ci gaba da a rayuwar da ya ba su suka ci gaba da nasa kafirci kuma ka ba ya kuma riga ya faɗa za a yi kaza za a yi kaza yau da haka kar mu shigar dai da hankalin mu cikin waɗannan irin masail a babin ilmul kalami da falsafa wasu sun kutsa kai kuma ba su fito lafiya ba haka ka zauna tare da nassi shine zaman ka lafiya kuma abin da nake faɗa mana ɗazu wani ƙaidi ne da zai taimaka maka duk wasu wasanka duk tunaninka akan waɗannan abubuwan ka kaddara ka yadda ka gamsu ka kuma gamsar da zuciyarka cewa a cikin ilmomi akwai wanda yafi ƙarfin zuciyarka ta iya ɗauka to wannan na sanin zatin Allah da ciki da kuma ghaibinsa da bai ba mu labari ba duk suna cikin abin da suka fi ƙarfin zuciyarka ta ɗauka don haka tunda baka san shi ba baka san shi ba kuma kar ka ɗauka cewa akwai tawaya a siffofin Allah don kai baka sani ba kai din waye da baka san wani abu kuma sai ya zama hakikanin yadda Allah yake ya tawaye saboda baka san wani abu ba waye ce kai dole komai ka san shi kun san wannan abu to sai yake cewa inan al-mutafarridu bil baqa wa kullu makhluqin muntahin ila zawalihi kowanne abun halitta zai kare ya tuke zuwa ga lokacin da zai gushe. Zawalihi nan ba zawalin Allah ba, Allah la yazulu. Dalilin yana kuma zuwa ga makhluqin, ma'ana kullu makhluqin muntahi, duk abun halitta zai tuke ya kare zuwa lokacin gushewarsa. Gushewar shi ne shi abun, yawa da haka komai zai gushe ya tafi ya bar Allah subhanahu wa ta'ala. To mu tsaya ana sai mu tashi inda yace as-sami'ul ladhi yasma'u dajijal aswati, inda ya shiga wata sifa din da barko da Allah ku jiba malamai. Shi yasa malami na ga mana makon da ya gabata Sheikh Salih Al-Fauzan yace wannan muqaddima ita kanta wani ilimi ne, kamar wata makaranta aka bude maka ta tauhidi ka san Allah ma tukuna. Wannan duka kafin ya faɗi me yake so ya faɗa mana a littafin shi yake wannan shimfiɗa din. Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mana ilimi, Allah ya ƙara tabbatar da tauhidi a zukatanmu, Allah ya sare mana abin da ya kuntata. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.